إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
barkanku da saduwa a wannan yammaci na ranar 27 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1442 wadda ta yi daidai da ranar 9 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya zamu tashi majalisi na 27 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a watan Ramadan a masallacin Al-Furqan a wannan gari na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi
amin
yau insha Allah zamu tashi aya ta 20 a cikin suratul Naml insha Allah in kuma Allah ya kai mu gobe zamu wato saukar karatun rufewa a ba rufewa zamu ba zamu yi saukar Ramadan insha Allah zamu yi saukar Ramadan bi iznillah Allah ya kai mu jare da lafiya Allah ya karba mana kamar yadda muka saba zamu yi addu'a zamu amsa tambayoyi wannan yace gaisuwa zuwa ga malam na Al-Furqan Allah ya kara maka imani ya ji kan mahaifanka amin tambaya zuwa gare ka idan mutun yana adashi kuma ni ce uwar adashi da mutum 12 ana daukar 12,000 ni kuma ina daukan 200 a karan adashi ina son na san menene hukuncin karan adashi da nake dauka haka ake ce masa kara ko karan adashi to ban taba jin wannan Hausar ba na'am shi adashi bisa sahihin magana mu'amala ce wadda take halattacciya duk da akwai malamai da suka haramta ta suka ce yana daga cikin alqurudul mutabadila bashi da ake musanyan sa da juna wato kamar salafun jarra naf'an zan baka bashi da sharadin kai ma zaka bani dan abinda yake abinda ake yi kenan zan baka bashi da sharadin kai ma zaka bani amma a bisa sahihin magana wannan ba salafun jarra naf'an bane bashi da yake yace yake jawo amfani ga wanda ya bayar kadai shine shari'a ta hana kamar kudin ruwa in ka bayar kace a biya ka da kari kaga amfanin kai da ka bada bashin shine kai ne kadai ka samu amma ka bada bashi da zumma cewar kai ma zaka juya masa kamar inda ya juya maka kaga duk biyu kun amfana to kamar da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace duk shari'a ba ta haramta abinda zai zamanto maslaha ga dukkan mutane da mai bayarwa da mai karba duk sun samu fa'ida to in mu'amala irin wannan shari'a ba za ta haramta ba amma abinda shari'a take haramtawa ya zamanto amfanin ga bangare ɗaya ne kawai ba tare da ɗaya bangaren ya samu shi ma wani kaso nasa na amfani ba ko kuma amfanin bangare ɗaya da cutuwar ɗaya bangare ne to wannan sai shari'a ta hana saboda rashin adalci saboda haka mu'amala adashi ta halatta a bisa sahihi tare da cewa akwai ɗansu da suka saba to dangane da shi karan adashi da ake karɓa wadda take ajiyar kuɗi ta ce ga abin da za a rinka biyanta to wannan hidima ce ta hidima ce take yi akan tara kuɗin da kaima wanda yake za a bashi da kuma tintubar waɗanda lokacin zubinsu ya zo ba su zo sun zuba ba kaga wata kila za ta sayi airtime ko ta sayi data wata kila ma akwai dan rubutu da za ta rinka yi duk wannan hidimar da take yi dan ta sharɗanta cewa a rinka bata wani abu kazo kasa kaza a ciki kuma su masu sanya masu adashin suka yadda to almuslimuna ala shurutihim musulmi ana daure su da sharadin su wannan kuma sharadi ne wanda yake bai haramta halal ba dan ba aklul mali bil batil bane ba tana cin dukiya ba da haƙƙi bane da haƙƙi take ci saboda hidima ce da take yi to kuma abu ne wanda yake aka yanke shi sananne ne aka ce kowa naira 200 zai bayar saboda haka babu jahala a cikin ladan da ake bata. Ujira ce ake bata, to kuma sharadin ujira kamar farashin kaya ne, dole a san shi ba tare da wani wato abinda zai kawo rikici na cewar a'a abinda aka bayar ba daidai bane, ai bai kamata wannan ba, babu wani rikici, sanannan abu ne. Saboda haka wannan mu'amala ce wadda take babu wani abu na haramci insha Allah a cikin ta. Allah ya sanya mata albarka. Na'am. To akwai wani da ya turo shi mata email, yana tambayar hukuncin tsare waje a masallaci ga wani, kuma da reference, da reference wato da abinda da madogara. To wannan mas'alar zaka same ta a wuri biyu, a cikin littafin al-ashbah wa an-nadha'ir, kamar al-ashbah wa an-nadha'ir na Imam Suyuti, wajen bayanin haqqul intifa, haqqul intifa, haƙƙin yin amfani da wani abu. Mai mausu'a ma ya kawo shi a ƙarmai su al-fiqhiyya al-kuwaitiyya, ya kawo shi a wajen bayanin al-naf'a wato nafa'a al-manfa'a da al-intifa. Haka dalika al-Imam Az-Zarkashi a cikin littafin sa I'lam As-Sajid bi ahkam al-masajid, littafi ne shi ma kyakkyawa da ya kawo hukuncen masallatai, ina kyautata zaton zai kawo wannan matsalar, ba na tabbatar bane saboda matsala ce da ta shafi wannan. Wato shi bigire a wajen masallaci, wajen zama a wajen masallaci, mutumin da ya zauna a wajen to yana da haƙƙin amfana da wannan wajen a ƙashin kansa, a ƙashin kansa. Idan ya zo ya zauna, shi ne yake da haƙƙin ya zauna a wajen, ba shi da haƙƙin ya sayar da wannan haƙƙin. Kamar mutum ya zo ya zauna a waje a sahun farko, sai wani mutum ya zo ya ce masa da Allah ga naira 50 kyale ni in zauna a nan, idan ya ba, in ya karɓi wannan naira 50 din, ya ci suhudu, ya ci suhud, dan ba shi da haƙƙin ya sayar da shi. Ba kamar haƙƙin manfa'a ne na waƙafi ba, kamar a ce mutum ya yi waƙafin gida ga mahaddata Al-Qur'ani, sai wani daga cikin mahaddata Al-Qur'ani shi yana da nasa gidan kuma baya so ya zauna a wannan gidan, sai ya bayar da shi haya, yake karɓan kuɗin haya, to wannan manfa'ar dama shi yana da haƙƙinta, to zai iya yin ta'awidi, zai iya yin ciniki a kanta, amma na masallaci ba haka yake ba. Kana da haƙƙul intifa amma baka da haƙƙul manfa'a, ko kuma haƙƙul intifa haka da misali, daga wani misali na haƙƙul intifa shine ka karɓa aran motar mutum, mutum ya baka aran mota, da Allah ka bani motar ka zan je unguwa in dawo, kana karɓan motar zaka je unguwa ka dawo, sai ka je ka fara Uber da ita, kana ɗaukan mutane haya ana baka kuɗi, to wannan kuɗin da ka karɓa wannan ya zamanto suhud, saboda baka da wannan haƙƙin ariya daban take da ujira. To saboda haka kamar yadda za ku ga al'adar, akwai wani jinsin mutane suna yin irin wannan al'adar, ba zan faɗi yan wani jinsiya ba ne, a Makka lokacin da ake a cikin Ramadan musamman a cikin sarari farfajiyar harami, saboda wannan filin mutane suna son su zauna a yi buɗe baki kuma har a yi sallar tarawi a wajen, saboda iska da kuma kusanci da Ka'aba. To akwai mutane waɗanda tun daga an yi sallar azhar za su zo su shimfiɗa darduma, in suka shimfiɗa darduma mai faɗi wadda za ta ci wajen mutum guda biyar haka, sai gab da shan ruwa, sai ga waɗansu mutane masu alaman ni'ima sun zo, suna zuwa sai ka ga ana sunna wani abu, sai ka nemi mutum ka rasa, da ku ya zo tun azhar kuna tare da shi a wajen, to dama ya zo ne ya tsare wannan wajen don ya sayar, to wannan mu'amala ce haramtacciya, don yana da haƙƙin intifa ba shi da haƙƙin manfa'a, ba manfa'a ba ce da ya saye ta, za ka ba shi da ikon sayar da ita. Kuma wannan mu'amalar da aka yi mu'amala ce ɓatacciya, da wanda ya saya da wanda aka sayar masa duk sun aikata haramu, saboda masallatai ba don haka a yi ka yi su ba. Don haka ya mutum kana da haƙƙin wajen da ka zauna a masallaci, wurin masallaci haƙƙi ne ga wanda ya riga, haƙi ne ga wanda ya riga, sai dai wanda ya zo ya zauna a wajen sai larura ta fitar da shi, kamar ya tafi zai sake alwala ko zai ga wani ya yi masa sallama. Larura wanda yake bisa al'ada an san cewa duk wanda ya fita ya fita ne kan ya dawo, ba ya tafi gida ya je ya baccin rana ba, sannan daga baya ya dawo. To wannan idan ya dawo shine aula da wannan wajen inda ya zauna. Haka zalika ko shine ko idan yana idan ya fita yana tsaye a wannan ya iyakance wannan wajen, aka tashi za a yi sallah bai zo ba, to dardumarsa ba ta da haƙƙi, sai a cire ta wani ya zo ya shiga cika saboda haƙƙin cika sahu. Wannan mas'alar mai azajul mustaqni al-bahuti a cikin fiqhul hanabila, ya ɗaya daga cikin abinda fiqhul al-hanabila su suka kawo wannan mas'alar, sun yi wannan ya kawo wannan maganar da cewar wanda ya yi shimfiɗa a saurara, wanda ya yi shimfiɗa a masallaci shimfiɗarsa tana da haƙƙi a inda yake, ya fitar da haƙƙin cewa lokacin kawai da ba shi da haƙƙi shine idan ya tsare wajen fiye da yanda bisa al'ada an san cewar ya aje domin ya fita ya je ya dawo ne, ko kuma aka yi iqamar sallah za a cika sahu, domin ba shi da haƙƙin ya sa a bar sahu ya zamanto da gibi. Saboda haka mutum in yayi shimfiɗa, shimfiɗa tana da hurma, duk da yake malaminmu Sheikh Muhammadul Mukhtar hafizahullah Allah ya ƙara masa lafiya yana cewa wannan tsare waje ba haƙƙi bane, dan mutum ya zo yayi shimfiɗa ya zamanto cewar shine yake da haƙƙi akan wannan wajen, sai kawai idan larura ce ta fitar da shi kan ya dawo. Amma alal misali tun safe ya zo ya ajiye shimfiɗarsa a waje, yana ba zai zo ba sai da azhar ko sai da la'asar, kuma yace shine da haƙƙi akan wannan, to wannan ba shi da haƙƙi. Haka Sheikh Muhammadul Mukhtar ya faɗa a sharhin Az-Zad, sharhin Zadul Mustaqni. Saboda haka wannan shine tafsil na abin nan. Kuma shi mai tambayar zaka iya Sheikh Muhammadul Mukhtar yana da fili a cikin Telegram, yana da kana, ya kuke ce ma station kana page Telegram, ma page ake ce masa Telegram handle, to ko dai menene dai, a cikin Telegram yana da shi darussansa suna nan bi sout za ku iya ji, kuma da ike ko wani ya kama ma wani wani ya kama ma baka ba shi da haƙƙi, a ba shi da haƙƙi, baka da haƙƙin ka kama ma wani, baka ai duk haƙƙin ka haƙƙin ai dangane da shimfiɗan ne, kai taka ake magana, taka kai kana da haƙƙi ka tsara wajen ka, tsara wajen shi ma da ƙaidi cewa idan bisa al'ada abu ne wanda yake nan da nan zaka je ka dawo, amma ba ka tsara waje, alal misali daga an yi sallar asuba sai ka shimfiɗa ka tsara wajen nan ka tafi gida sai da azhar ka dawo, kuma ka ce kai ne kake da haƙƙi akan wannan, wannan baka da haƙƙi. Min babi aula kai kana da waje ka tsare na kusa da kai ka ce na abokin ka ne, baka da wannan haƙƙi, saboda shi masallaci haƙƙin wajen haƙƙul intifa' ne ba haƙƙul manfa'a ba. To shi kuma haƙƙul intifa' yana tabbata ne ga wanda yake shine ya riga zuwa, wanda ya riga zuwa shine yake da wannan haƙƙi. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبقرت خير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
Na'am. Allah madaukakin sarki yace wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-gha'ibin. Wa tafaqqada at-tayr annabi Sulaiman ya bincika tsuntsaye. Wato a matsayin sa na sarki shugaba wanda ke da rundunoni na mutane da aljanu da tsuntsaye. To ya bincika tsuntsaye domin ya gani su waye yake nan waye baya nan. Wanda yake nuna tsayuwarsa akan kula da mulkin sa, tsayuwarsa akan kula da mulkin sa, wanda yake shine wajibin mai mulki ya tsaya tsaye akan kula da mulkin sa, ya binciki dukkan abin da yake gudana da kansa ko da wani wanda zai sanya ya bincika ya kawo masa rahoto. Duk mai mulki wanda yake ba zai bai san abin da yake faruwa ba, zai tsaya ya bincika abin da yake faruwa ga masu mulkin sa ba, ga wanda suke karkashin sa ba, to hakika wannan ba shugaba bane tsayayye akan mulkin sa. Wato hatta irin wasan computer din nan da ake yi, akwai wani wasa irin wasan strategy, wasan irin yadda ake tsari. Zai zamanto kana da sojoji kana da tankuna na yaki ne. Idan a cikin wasan kaje ka aje sojan ka a can wani waje, baka san me yake ciki ba, ka zo ka mai da hankali kana ta kwasar ganima, baka san abin da sojan ka ke ciki ba, kawai sai ka ji an kawo maka ishara ya mutu an kashe shi, saboda baka tsaya baka binciki wani hali yake ciki. Da haka sai ka rasa rundunoninka. To wannan haka tsari ne na hankali. To shine Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa ya ambaci wannan dangane da Annabi Sulaiman don ya nuna mana abinda mulki ya gada na tsayuwarsa. Mulki ya tsaya, in kana son mulki ya tsaya dole sai da bibiya da sa ido da bincikawa. To Annabi Sulaiman ya binciki tsuntsaye, fa qala, sai yace ma li la ara al-hudhuda, me ya same ni ne, me ya faru gare ni ba na ganin al-hudhuda. Al-hudhuda ko al-hudhudu tsuntsu ne wanda mu dai sai mu dai mu ji labarin sa, amma tsuntsu ne ana samun sa a kasashen Afrika, amma yafi yawa a kasashen Turai. Tsuntsu ne wanda yake da wani abu a kansa kamar irin abinda zabuwa, kahuhu a Najeriya, a Hausa. To mu dai al-hudhuda muke ce masa, to a Hausa ana ce masa kahuhu. To tsuntsu ne wanda aka ce wato yana da azanci matuƙa, yana gano ruwa a wurin da yake a ƙarƙashin ƙasa. In wuri akwai ruwa a ƙarƙashin ƙasa zai sani, sai yayi ishara, zai tsaya a wajen ya tsena caka da bakinsa, to an san akwai ruwa a wajen. Idan aka haƙa ku za a samu ruwa, abinda Allah ya ba shi kenan. To yana daga cikin waɗanda suke hidimta ma rundunonin Annabi Sulaiman da sanar da su wurin da yake akwai ruwa in ana cikin tafiya, domin a yi zango a samu ruwa da za a yi alwala a yi sallah da kuma abubuwan da ake bukata na rundunar mayaka. To sai Annabi Sulaiman, shi wannan yana ɗaya daga cikin wato rundunoninsa, tunda Allah ya hore ma Annabi Sulaiman tsuntsaye. To sai ya bincika, da ya bincika sai ya ga al-hudhuda bayan, sai ya ce me ya same ni, me ke gare ni, ya mayar da abin ga kansa, wato menene ya faru, nayi wani takasiri ne koko na takaita ne wajen godiya ga Allah, ya zamanto ni'imar da Allah ya yi min Allah ya so mu dauke ta, gashi hudhuda baya nan. To kun ga mai godiya ga Allah kenan, daga ya ga wani tawaya a cikin ni'imar da Allah ya masa, ya ga wani abu na rashin cika a cikin ni'imar mulki da Allah ya bashi, to sai ya koma ya kalli kansa, menene Allah, me ya faru, wani taksiri nayi? Ba ya soma tunanin cewar to ko ana shirya mun ku ne, ina wani na gaba na ganin wani. To wannan ba shine mulkin magadan, ba shine mulkin tafarkin, ba mulki a tafarkin annabawa ba kenan. Mulki a tafarkin annabawa ko yaushe mutum yace maliya, me ya same ni, menene ya zo a gare ni, ai ma arabali, menene ya bujuro min da har wannan abin ya faru. Mutum ya wato ya zamanto mai mulki yana bincikan kansa ne kafin ya koma ya zuwa ga ganin na nesa. Wato a rinka duba internal factors kafin a duba external, ka so ma duba wanda yake tare da kai kafin ka so ma duba na nesa. yace am kana min alghaibin ko ko yana cikin wadanda ba sa nan ne wato ya zamanto ban ganshi ba akan ban ganshi ba saboda baya nan wato in ma dai dayan biyu in ma abu ne wanda yake ya samu na tawayar mulki alhudahuda ya zamanto baya cikin wadanda suke runduna wato mulkin sa ya soma tawaya wa in ma kuma ya zabi ne ya zamanto wadanda ba sa nan ma'ana maimakon ya halarto ya abinda yake shine wajibin sa na mabiyi ya zamanto baya nan to wanda yake laifin akan sa yake kenan to dayan biyu kenan to sai yace law adhibannahu adaban shadida wato yayin da ya bayyana ga annabi Sulaiman cewa wato baya cikin wadanda ba sa nan ne kawai ba abinda ya faru ga mulkin sa to sai yace law adhibannahu adaban shadida to wallahi zan azabtar da shi azaba mai tsanani wato akan me akan wannan akan domin ya zamanto karya ba ma waɗansu damar su masu abin da yi karya zamanto an ɗauki mulki sako-sako ne ya ce zan masa azaba azaba mai tsanani aula adbahannahu ko kuma ma zan yanka shi aula ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma wallahi lallai ya zo min da hujja bayyananna wato uzuri bayyananne saboda alghaib uzruhu indahu wanda baya nan uzurin sa na tare da shi kun ga abubuwa guda uku annabi Sulaiman ya ce zai nayi ne masa azaba mai tsanani domin wannan sa ya san cewa shi ma in yaki zuwa in yaki halartar wajen da ake neman wato ɗan runduna su halarta to ba za a sassauta masa ba kuma ya akkada da yin rantsuwa domin waɗanda ma ko shi hudahud ko shi alhudahud bai ji ba domin lokacin da yayi magana ai baya nan waɗanda suke nan su sani cewa to su ma fa idan wani abu yasa suka yi abinda alhudahud yayi to irin wannan magana kakkausa da annabi Sulaiman ya faɗa to ita za a zarta akan ta wato haka mulki ya gada mulki yana buƙatar alhazm wato rashin sassauci rashin sako-sako ko magana ce za a yi a yi ta da ƙarfi da cewa babu wasa ko kuma ɗaya na biyu kuma yace zai yanka shi domin jinsin sa su san cewar su ma abinda za a yi musu kenan ma'ana za a raba su da ƙasa baki ɗaya ko kuma ya kawo min hujja bayyananna wato shine abinda zai tabbatar da cewa yana da uzuri kafin a yi masa wani abu to wannan ya nuna uquba akan laifin mai laifi ba ta tabbata ne sai an tabbatar cewar mutum ba shi da uzuri shi yasa ya ce ko dai ya zo min da hujja mai bayyananna to sannan kuma in aka tashi yin uqubar an maida ta ga ijtihadin shugaba ne tunda ya ce ko dai ne masa azaba mai tsanani ko ma na yanka shi to shi yasa shugaba shine yake da haƙƙin yin ijtihadi wajen yin horo sai dai horon da Allah ya iyakance masa haddi to shine shugaba ba shi da ikon ya kawo ra'ayinsa wanda yayi kaza Allah ya ce ga abin da za a yi masa wasariqu faqta'u aydihuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jalda walladhina yarmūna al-muhsanāti thumma lam ya'tū bi arba'ati shuhadā fajliduhum 80 jalda waɗannan sune hudud an iyakance su shugaba ba shi da haƙƙin ya ce zai ijtihadi indai ya tabbata mutum yayi abin da za a yi kenan amma sauran laifuffuka waɗanda suke ba a faɗa ba to shugaba yana da haƙƙin ya ijtihadi ijtihadin gwargwadon munin laifin da yayi da kuma gwargwadon buƙatar a sanya wannan ya zamanto mai hana wani shi ma ya je yayi dan ya san cewa ga abin da za a yi masa to wannan ayar ta nuna kamar yadda muka faɗa dalili ce akan wajabcin wato bincike da bibiyar halin da waɗanda suke ƙarƙashin mulkin mai mulki yake don haka ne aka ruwaito sayyidina Umar ibn al-Khattab yana cewa law anna sahlatan bi shati'il furat akhadhaha adh-dhi'b la su'ila anha Umar da za a samu wata wato yar akuya a gefen tekun Furat kaga tsakanin Madina da kogin Furat shine na cikin Iraq wanda ya bi ta kusa da Baghdad wanda ake cewa da turanci Euphrates da a ce a gabar kogin wata yar akuya ta kura ta zo ta kerkeci ya zo ya cinye wannan akuyar to wallahi yace la su'ila anha Umar da sai Allah ya tise Umar ya tambaye shi akan wannan dubin nisan tsakanin Madina da nan saboda haka mulki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace amana ne amma kuma nadama ne da kunyata ranar alkiyama sai dai wanda ya dauke shi da haƙƙin sa kuma ya soke nauyin da yake kansa amma muna ta hadama muna ta fandan fandan muna ta go, muna ta gudu akan samun mulki amma ga abin da ke cikin ta na'am eh to ai shine gudun munafasa din ai tsere akan waye zai samu a cikin tseren ne kuma ai yirin yanayin tseren da ake yi shine to wannan Ibn al-Arabi yace idan wannan haka ne kamar yadda Sayyidina Umar ya faɗa to me ya tsammanin ku ga shugaba wanda ba ma akuya ce aka rasa ba garuruwa aka rasa garuruwa aka rasa kamar yadda ya faru a tarihin musulunci a garna a Andalus saboda sarakunan sun ki tsayawa akan tsayar da adalci nasara suka rinka cinye gari bayan gari har sai da suka cinye Andalus gaba daya har sai da suka cinye Andalus gaba daya Sayyidina Umar yana cewa akuya guda za a tambaye shi to ina kuma ga gari da abin da ke cikin sa saboda haka wannan mulkin Annabi kun ga abinda wato mu rinka kula Al-Qur'ani yana ambaton tarihi amma ba littafin tarihi bane duk wani abu na tarihi da Allah ya ware shi da ambaton sa a cikin Al-Qur'ani ka san abu ne da ya wajaba ka tsaya akai kai zurfin tunani wannan wata faqada at-tayr abinda Annabi Sulaiman yayi bayan gashi rayuwa yayi shekara daruruwa yana mulki amma a cikin abinda Allah ya nufi ya ambata mana sai ya ambaci wannan domin ya nuna mana muhimmancin sa dangane da tsayuwar mulki kuma da yake wannan misali ne ga mulki irin wanda Allah madaukakin sarki zai ba ma wannan al'umma don wannan al'umma ta izina da wannan ba irin mulki ne ba irin na Fir'auna ba wanda Allah ya ambace shi a farkon surar da cewar fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka ga ya karshen mabarnata ya kasance wannan mulki ne na waɗanda yake suka yi godiya ga Allah Allah ya ba su falalarsa to ga irin kusoshin abinda mulkin ya tabbata akai Allah ya ce famakatha ghayra ba'id alhudahuda sai ya zauna ba a nesa ba wato ba lokaci mai tsawo ba faqal yana zuwa sai ya ce ma annabi Sulaiman ahattu bima lam tuhit bi na hangi abinda kai baka hange shi ba wato na sami ilimin da kai baka same shi ba waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kuma nazo maka da labari tabbatacce wato na yaqini daga wato garin daga babban garin Saba makatha haka ira'ar Hafsu da Al-Kisa'i take jumhur kuma suka karanta ta fa makutha ghayra ba'id dukkanin su ma'anar sa daya ne shine al-iqama suka tsaya kamar babu wani canji wajen ma'ana a kira'o'in guda biyu to wannan cewar ya tsaya ba ya zauna ba a wani waje mani wato ba a nesa ba ya nuna gaggawar dawowar sai zuwa ga Annabi Sulaiman yazo yana mai kankan da kai a gare shi sannan ya fado uzurin sa yace na san abin da baka sani ba to a cikin wannan akwai nuna cewar wanda yake karami idan ya ga in ya samu sanin da babba bashi da shi babu laifi ya sanar da shi yace na san abin da baka sani ba ko dalibi ya karanto wani abu a cikin wani littafi wanda malamin sa bai karanta ba yace masa ai ko na karanta a cikin littafi kaza wanda ban ji malam ya ambace shi ba ko malam ya sani ko malam bai sani ba wata kila to babu laifi mutum ya faɗi wannan ba a nuna isa bane tun daga shi abinda Allah madaukakin sarki ya ambata kuma a matsayin yabo waji'tuka min saba'in as-saba wato gari ne daga cikin garuruwan Yaman an ambace shi da sunan da sunan wanda ya assasa garin wanda ake ce masa Abba Shams amma wanda daga cikin littafin Isra'iliyat ne amma wanda malamanmu su Ibn Ishaq a cikin tarihin su na tarihin Larabawa suka kawo waɗannan sune al-Arabul Ariba wanda asalin su daga Iraq suka toho ya Aruba shine ya toho yazo ya zauna a Yemen ya raba ta gunduma guda uku ya zamanto akwai gundumar Saba da kuma Himyar da daya gundumar ta uku to ita Saba ita ce ta zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan gundumomin wanda ƙarƙashin su kuma akwai wato masar akwai wato garuruwan hakimai wanda ake ce kowane hakimi ake ce masa qil wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta wasiƙa zuwa ga hakiman Yemen ila aqyali Yemen aqyali aqya wato hakiman garuruwan Yemen yace nazo maka daga Saba da labari tabbatacce to shine ya fassara labarin tabbatacce yace inni wajadtu ra'atan tamlikuhum ni na samu wata mace tana mulkin su wato tana mulkin su mutanen Saba Saba gari ne wanda yake mai ni'ima wanda labarin sa zai zo a cikin sura wanda aka ambace ta da sunan garin suratu Saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal za mu zo ta in Allah ya kai mu da rai da lafiya a cikin tafsirin ta za a ji cikakken kissar ta ta amma nan alakar ta mu da ita mai mulkin garin Yemen din yace na samu mace ita ce take mallakar su take mulkin su ana babu abin da yazo alqur'ani da hadisi na ambaton sunanta domin babu wani abu na ilimi ko na imani ko na hukunci da za a iya rataya shi da sunanta sai dai malamai sun bincika a cikin karance-karancen su na tarihi da yake hannun al'umomi da suka gabata musamman al'umomin Bani Isra'il suna cewa ita sunanta Bilqis bintu Sharahil Bilqis bintu Sharahil saboda haka ne ma Hausawa suke cewa Bilqisu mai gadon zinari duk wanda yake duk mace mai suna Bilqisu ana ce mata mai gado to duk yana daga cikin tasirin Hausa tasirin wato ilimin tafsiri a yaren Hausawa wato ita ce take mallakar su mace tana mulki mace ita ce ta zamanto take mulki kuma ga shahar Allah ya ambaci mulkin ta sai dai hadisi ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutane da suka sanya shugabancin su mulkin su a hannun mace to ba za su samu rabauta ba akwai maganganu na malamai akan amma ba za mu shiga cikin wannan matsala ce wacce take ta fito tana da muhimmanci amma lokaci ba zai ba mu shiga cikin maganganun malamai akan ta ba tare da cewar wannan Allah ya ambace ta a cikin alqur'ani cewa sarauniya ce amma wannan shari'ar da ta gabace mu ne amma abin da yazo a tamu shari'ar shine wannan hadisi na Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen da suka sanya mace shugabar su wato sarauniyar su mai mulkin su ba za su samu rabauta ba a wani hali ne yaya za a yi dangane da musulmi da irin canjawar yanayi da sauransu da yake zuwa wannan duk maganganu ne wanda yake kuma yana da mahallinsa ba yanzu ne mahallinsa ba yace wa utiyad min kulli shay kuma an bata daga dukkan komai wato abinda ake nufi daga dukkan komai aina abubuwan da suke inganta mulki na wato alatu na mulki da shirye-shiryen da shirye da irin tsara mulki da irin yadda ake tsara fada da zaman fada da irin rundunoni da dukiya da duk abin da yake inganta mulki duk an bata wato duk abin da yake kyautata mulki an bata saboda haka min kulli shay din nan dukkan abu am ne urida bihil khas dukkan abu da yake inganta mulki an bata shi ba sai an faɗi wanda ya bata ba Allah ne jalla wa ala ya bata domin shine yake bayar da mulki domin maqsudin abinda aka batan ake so a janyo hankali gare shi ba wanda ya batan ba shi yasa ba sai an faɗe shi ba walaha arshun azim ya ci gaba da cewa shi wannan duk bayanin alhudahuda ne kuma tana da gadon sarauta mai girma wato gadon sarautar ta gadon sarauta ne mai girma ya kebance shi da ambato saboda shi Annabi Sulaiman a lokacin ba ga karfin mulkin sa ga girman mulkin sa amma ba shi da gadon sarauta sai yayi gaya masa cewar gashi tana da gadon sarauta to wannan ilimin da alhudahuda yazo da shi duk bai dama annabi Sulaiman ba amma sai yace wajadtuha shi hudu ya ci gaba Allah yace mana yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da ita da mutananta suna sujada ga rana ba Allah ba wato suna bauta ma rana maimakon bautar Allah wa zayyana lahumush shaytanu a'malahu kuma shaydan ya kawata musu ayyukan su miyagu da suke wato al'amal ai miyagun ayyuka da suke yi shaydan ya zawa ya kawata musu su fasaddahum anis sabil sai ya kawar da su daga tafarki ya kautar da su daga hanya wato ya kautar da su daga hanyar gaskiya ita ce hanyar tauhidi wato hatta tsuntsaye sun san tauhidi ita ce hanyar gaskiya kuma suna kyamatar masu tafarkin shirka suna kyamar waɗanda suke shirka shi yasa duk mushriki da fajiri idan ya mutu wato dukkan dabbobi hatta kifaye dake cikin teku sai sun ce mun huta da shi saboda shirka da saban Allah barna ce wanda mu ne ba ma ganin barnar ta amma sauran halittu duk suna juyayin wannan barnar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustarihun wa mustarahun min da aka huce da jana'iza yace hutacce da kuma wanda aka huce wanda aka samu hutu daga gare shi amma wanda yake mai hutu shine wanda yake mai imani mai aiki nagari to wanda zai rinka cewa a cikin jana'izan ku yi gaggawa ku kai ni wajen hutu domin shi zaman kabari hutu ne a gare shi wanda ake hutawa daga gare shi kuwa mai kafirci da fajirci shine muta shine halitta za su rinka cewa an huta da shi wato an binne shi ba barnar da yake da shirkar da yake a ƙasa ba a ganinta to kaga huda yake inkarin abin da suke yi yace fasaddahum anis sabili fahum la yahtadu dan haka su ya kautar da su ga barin hanya dan haka su ba sa shiryuwa Allah yasjudu lillah ba sa shiryuwa ga su yi sujada ga Allah sai ta zamanto la din za'ida ce wato ba sa shiryuwa ga yin sujada ga Allah ba su shiryu ba sun gano hanyar yin sujada ga Allah da cewa ita ce bauta wato duk wanda ya bace baya bauta baya sujada ga Allah wannan hakika ya karkace shiriya a ce goshinsa bai taba faduwa yin sujada ga Allah ba domin dukkan barna dukkan baci dukkan lalacewa ta tabbata a cikin wannan haka al-Hudud yace ko kuma Allah yasjudu ai fasaddahum Allah yasjudu ya kautar da su wato ya kautar da su dan kada su yi sujada ga Allah ai li ajali Allah yasjudu ya kautar da su dan kada su yi sujada ga Allah wato daga cikin kautar da su hanya da shaydan yayi ya kautar da su ga barin yin sujada ga Allah dukkan wannan ma'ana tabbatacciya ce wanda al-Hudud ya nuna abinda ke tare da waɗannan mutane na bautar wanin Allah da rashin bauta ga Allah da kuma kaucewar su ga barin tafarkin gaskiya alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard sai yayi ma Allah kirari yace shi Allah wanda ba su yi masa sujada suka ba su shiryu ga yi masa sujada ba shine wanda yake fitar da boyayyen abu a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa abinda ba wanda ya san shi yana nan Allah madaukakin sarki shine yake fitar da shi irin wani nau'in abu ne yake boye a cikin sama kai kanka kai tunani ka tsaya ka kalli sama ka kalli taurarin nan kai ko tauraron Mercury da ake gani a Venus kai da ake gani daga rana ta fadi ka tsaya ka kalle ta kai ko wata din nan ka tsaya ka kalle shi me ke faruwa a wajen nan menene a wajen nan mapping da ake yi da za a daukan maka hoton sa yau ba a da map din wata gabaki daya ballantana kuma taurarin da suke cikin solar system ballantana taurarin da suke cikin galaxy dinmu Milky Way ballantana mi biliyoyin galaxies da Allah ya halitta abubuwan da suke a ciki a boye me ke cikin wannan kai kanka baka in kai tunanin wannan kanka ba zai buga ba to yace allabi yukhrijul khaba boyayyen abu da ke cikin sammai da kuma a cikin ƙasa a ƙasan nan ka san irin abubuwan da ke cikin ƙasa to shi ya sifanta Allah da wannan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu kuma yana sanin abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wato abin da kuke boyewa a cikin zukatanku da abin da kuke bayyanawa da harsunanku da kuma ayyukanku a qira'ar jumhur wa ba karanta ba to a shahid kafin a karanta kun ga wannan ya nuna abinda al-imam ibnu ashur rahmatullahi alayhi ya ambata yace wannan abinda al-hudhud ya tattara ya gaya ma annabi sulaiman ya tara wato ilimin geography na siyasa political geography abinda wannan shine asasin political geography ilimin geography na siyasa shine asan sifar garuruwa da kuma sifar addinan da mutanen garin suke akai dan ka san gari baka san addinin sa ba kai komai ba shi yasa kun ga turawa kafin su zo su soma yin mulkin mallaka sai da suka yi amfani da ilimin anthropology su je kowane mutane a je a san su a san ya addinin su yake mutum ya zo ya zauna ya yi rayuwa tare da mutane kuna ganin su lokacin waɗansu sun tudubba ku sani ba amma mu lokacin muna yara muna ganin turawa wanda za su zo su zauna a ce mutum ya zo ya sami gida a soran ɗinki yana zaune a duk ko ina ya shiga kasuwar rimi ya shiga kasuwar kurmi da ɗan littafin sai ya tarbuta abubuwa duk yana karantar al'umma ne amma mu kuma ba ruwanmu da wannan ba ruwanmu da wannan to sai za a yi mulkin mai zaman to karkarfa to ga al-hudhud abin da yake ma annabi sulaiman yana bashi ilimin geography na siyasa wanda domin ya san cewa domin da haka ne dukkan mai mulki lalle ya san abin da yake kewaye da shi wanda yake wajen mulkin sa akwai wata daula ba ta sa ba ya santa shi yasa ake ilimin diplomacy saboda ka san waɗanda suke kusa da kai za ku yi zaman doya da manja ne ko kuwa wato kallon hadirin kaji za ku yi ko kuwa za ku yi wato zaman miji da mata ne ko kuwa zaman cuɗanni in cuɗe ka ne kowane irin zama za a yi duk wannan ba za a yi ba sai an san wannan political geography din to wanda abinda al-hudhud ya zo ya kawo ma annabi sulaiman kenan mu ci gaba
Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul qabra fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allah la ilaha illa
yace fahum la yahtaduna alla yasjudu lillah su ba sa shiryuwa ga yin sujada ga Allah alladhi yukhrijul khaba'a wanda yake fitar da boyayyen abu abinda yake a boye fis samawati a cikin sammai wal ardi a cikin kasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun kuma yana sanin abinda kuke boyewa wato a cikin zukatanku wa ma tu'linun da abinda kuke bayyanawa a harsunanku wannan ita ce qira'ar Hafs qira'ar jumhur shine wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun kuma yana sanin abinda su halitta gabaki daya suke boyewa da abinda suke bayyanawa Allahu la ilaha illa huwa al-hudhud sai yayi kirari ga Allah yace Allah kenan wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim ubangijin al-arshi mai girma an yi maganar bilkisu tana da walaha arshun azim to sai ya dace yayi yabo ga Allah ya kirarin ban girma to shine rabbul arshil azim ubangijin wannan al-arshin sai ya kawo shi da ma'arifa wato sananne nasa ne wanda babu wani kamar sa shine kadai al-arshi al-azim mai girma to shi yasa sai ya zabanto wannan ta daga cikin wuraren sujada saboda su sun ba su shiryu ga yin sujada ba to mu da muka shiryu ga yin sujada sai mu fadi mu sujada yayin da muka karanta wannan aya wannan bittifaq al-qurra da kuma al-fuqaha gabaki daya wannan yana daya daga cikin wuraren sujada a cikin sujudul qur'an na'am
wa lasanahu asadaqta am kunta min al-kadibin idha bikitabi hadha fa alqih ilayhi تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون
الله يتشي قال سننظر سي يتشي النبي سليمان كينام سي يتشي مهودة هودة سننظر زام دوبة واتو زامي تناني زام دوبة مؤونا مغني أصدقت شن كافة إغسكيا am kunta min al-kadhibin, ko ka ka kasance cikin makaryata, wato kage ya karbi uzurin sa kenan. Wanda haka ya kamata idan mutun ya kawo uzuri ka karbi uzurin sa, ba bayan ka karbi uzurin sa ba kuma ka rinka mu'amalar da shi mu'amalar wanda bai karbi uzuri ba, wannan ba karimci bane. In ka karbi uzurin mutun ya riga ya wuce, ba misa ba, banda mita. In uzuri ba na gaskiya bane sai ka ce ba karbi uzurin sa ba, amma ka ce ka karbi uzurin sa kuma kai ta mita, to wannan ba dabi'ar kiramu bane. Kun san mutanen, kun san mu akwai mita, to mita nan ba ta da alheri. Da ya karba shi ne sai ya ce wannan, amma karban uzuri da ya karbi uzurin sa, kaga ya karbi uzurin sa akan cewar yayi jinkiri ko, to karban uzurin sa daban, gaskata shi akan labarin da ya kawo daban. Uzuri akan jinkirin da yayi, kaga bai saki komawa ga wannan ba, ya riga ya karbi uzuri kenan, bai ce zai masa azaba ba ko wani abu. To amma labarin da ya kawo fa sai ce to nan sananzo, to zamu duba, da sannu zamu duba. Asadakta am kunta min al-kadhibin, ka faɗi gaskiya ne ko ka kai ka kasance a cikin makaryata, to abin da yake da shi, shi ko mai mulki yana da hanyoyi da zai iya tabbatar da abu, hanyoyi masu yawan gaske, saboda abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na rundunoni. Izhab bi kitabi hadha, to sai ce tafi da wannan wasiƙa tawa, fa alqih ilaihim, ka jefa ta zuwa gare su, wato ka jefa wasiƙar zuwa ga Bilqisu da ita sarauniyar nan tare da mutananta. Thumma tawalla anhum, sannan ka juyo ka rabu, sannan ka dawo daga wajen su, wato ka juyo da gare su. Fanzur ma za yarji'un, wato in ka juyo sai ka saurara ka gani da me za su dawo da shi, wato da me za su faɗa a tsakankanin su na magana yayin da aka tura musu wannan, ai menene ra'ayinsu, wani ra'ayi za su zauna a kai, kai kuma kana can ka juya kamar baka tare da su, amma kana kula kana lura da abin da za su yi domin ka dawo min da rahoto. To sai ya ɗauki wasiƙar da Annabi Sulaiman ya rubuta masa, ya je da ita, ya shiga ta inda ya shiga zuwa fada, ya jefa wannan wasiƙar zuwa gare su. To da suka gani, suka ga ga wasiƙa ta zo musu, basu ga wanda ya kawo wasiƙar ba, nan ko hudu hudu yana nan yayi likimo ya ji abin da suke faɗa. Malam Abubakar, ya kamata a yi min addu'a in daina faɗan likiman nan da ya. Na'am, na'am. قالت يا ايها الملأ, tace ya ku manyan fada, almala daga wato masu cika ido, manyan mashawarta wato manyan fada, masu yanke hukunci sune ai masu hannu, masu fada aji, almala masu cika ido, masu cika ido, masu fushi da fushin wani. Yace ya ayyuha almala, ya ku manyan fada, inni ulqiya ilayya kitabun karim, ni fa an jeho mun wani littafi mai daraja. Ta kira shi mai daraja saboda abinda ta gani na sunan Allah a ciki, kun ga hankalinta, shi yasa Allah ya tsare mata mulkinta. Ta ga sunan Allah saboda haka babu raini, kun ga yayin da littafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Muqawqis, ya je wajen Hiraqal, duk sun girmama littafin, duk sun girmama littafin, sun darashta shi, shi yasa Allah ya dan tsare musu mulkin su wani lokaci. Amma Farisa kuwa, Kisra, da aka kai masa wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya yayyaga ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yayyaga mulkinsa, kuma haka yi tunda daular Farisa ta mutu, ta durƙushe, bata sake tashi ba, bata sake tashi ba har abada, ba ta tashi ba. tace an je home litab wasiqa wadda take mai girma daga wa take innahu min sulaiman ita shi sha'anin abin da ke innahu min sulaiman shi ita wannan wasiqa daga sulaiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma sha'anin abin da ke cikin wasiqar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah an bude ta an fare an fara ta da sunan Allah mai jin kai mai wato rahama mai gamewa mai kuma yalwar rahama ke bantacciya Allah ta'alu alayya cewa kada ku girman kai a gare ni wato ni muslimin ku zo kuna masu mika wuya gare ni shine abinda abinda wasiƙar ta kunsa bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wato ni muslimin kada ku girman kai a gare ni ku zo kuna masu mika wuya gare ni saboda shi shine mai tsayar da tauhidi a bayan kasa kuma gashi su suna shirka yace su zo suna masu wato mika wuya suna masu mika wuya wannan ya nuna abinda ake so a cikin wasiƙa mutum in za a yi wasiƙa a faɗi wanda ya yi ta yace innahu min sulaiman abinda ke cikin wasiƙar kenan mutum a faɗi sunansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake buɗe wasiƙarsa min muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi raql azimir rum na'am
قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك
to da ta gaya musu haka sai ta ce qalat ya ayyuhal mala'u bayan ta gaya musu wasiƙa sai ta ce to ya ku manyan mutanen fada ya ku manyan fada aftuni fi amri ku yi min shawara a cikin al'amari na wato ku bani shawara a cikin wannan al'amari na wato kun ga mulkinta mulki ne wanda yake yana da majalisar mashawarta wanda yake nuna irin mulkin da Allah ya yabe shi a cikin alqur'ani mulki ne wanda aka gina shi bisa shawara ba mulki wanda yake na kama karya ba sai abin da shugaba yayi yace wato aftuni fi amri ai ashiru alayya ashiru alayya ku nuna mun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin yakin Uhud yace ashiru alayya sai aka wannan samari suka kawo shawara ashiru alayya almuhajirun suka yi ta kawo shawara sai cewa ke ashiru alayya sai ɗaya daga cikin ansara yace kamar dai ya rasulullah mu kake nufi kamar dai mu kake nufi sannan sai ya kawo shawara sa to kun ga haka mulkin annabawa haka mulkin da Allah ya yaba a cikin alqur'ani haka yake aftuni fi amri ku bani shawara a cikin al'amari na wato me kuke gani ya kamata a yi na jawabi ga wannan wasiƙa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ba zan kasance mai yizartar da wani al'amari ba har sai kun zamanto kuna halarce kun zo wato hakanan wannan shine sha'anin sarakuna masu hankali baya ba sa yanke wani abu sai sun tsaya sun yi shawara da masu hankali sun ba za su saurin zartar da hukunci ba waɗanda suke yi mata shawarar nan jama'a ne ba ma mutum ɗaya ba saboda shi koyaushe aka sami yawan mashawarta to wannan zai sa shawarar ta zamanto kyakkyawar shawara ce saɓanin amma in fa shawartan sun san su abin da ya kai su can shawarar ne ba wanda yake sun je domin su gina kansu ba to irin waɗannan in suka yi yawa barna sai ta yi yawa gara kaɗan tunda dai masu gina kansu ne maslaha kar a durƙusar da kasar baki ɗaya to da ta gaya musu haka qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid mu fa mutane ne waɗanda suke ma'abuta ƙarfi wa ulu ba'sin shadid kuma ma'abuta tsanani mai tsananin ƙarfi wato masu jarunta ne a wajen yaki wal amru ilayki al'amarin nan a hannunki yake fanzuri ma za ta amurin sai ki duba ki gani da me zaki umarni wato kada ki kada ki kada ki dauka cewar wato ki san cewa kina da rukuni mai karfi muna da karfi muna da jarunta in dai kika ba mu umarni zami wato sai suka tabbatar mata da abin da zai bata karfin gwiwa akan abin da za ta dauki ra'ayinta wanda ya nuna karshen al'amari shugaba shi yake yanke al'amari kuma aibin shugaba ya kasa zartar da hukunci za a iya cewa shugaba yayi hukunci yayi ba daidai ba ko hukuncinsa da yayi ba daidai bane wannan zai iya faruwa amma babban abu ya faru shugaba bai dauki matsayi ba ya zura ido kawai ya kizartar da hukunci to shi yasa suka nuna mata fanzuri ma za ta amin ku rinka duban irin waɗannan abubuwa da alkur'ani yake faɗa na sha'anin mulki don ku ga abin da yake shine mulkin da Allah madaukakin sarki yake yabansa domin fa wannan fa labari ne na abin da ya faru shekara 700 kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daular annabi Sulaiman da ita kanta Bilqis shekara 700 kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kiyaye mana labarin yake gaya mana kuma yake zabo abin da ya dace da ya sanar da mu na hikima domin ba littafin tarihi bane kamar yadda muke faɗa amma littafin shari'a ne wanda yake kawo abin da zamu shiryu da shi daga tarihin al'umomi da suka gabata Allah ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka samu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah amin على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول أن أوا دسك ربوتو بكاتونسو دماو أن دبس ربوتو با دكسنا دبكاتونا الخيري من روكان الله مدعوك كنسركي كبيامنا بكاتون الله كبيامنا بكاتون الخيري أقول to wala wa bakar ina cikin kartu zaka zo ka tsayi da ni tauna amin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai daga cikin masu zuwa wannan majalisi dan sa Ahmad yana fama da mas'alar ji na roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ya inganta masa wannan gaba tasa Allah ya dawo masa da jinsa akwai yarinya ma wadda take ita ma a gidanmu tana da fama da sha'anin matsalar ji za a yi mata aiki a sa mata dodon kunne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fuwace ya yassare kuma Allah ya sa da Allah ya dawo mata da jinta akwai wani dan uwa mai zuwa wannan majalisi ya ma taho wannan majalisi ne na al-furqan tunda ya taho domin jin tafsiri ba a ganshi ba har yanzu ba a san inda yake ba Allah ka bayyana shi Allah ka dawo da shi zuwa iyalansa Allah ka kasance tare da shi Allah ka zamanto gatansa Allah ka zamanto garkuwarsa akwai yara waɗanda suke yaranmu waɗanda suke neman ilimin al-qur'ani ɗaya daga mahaifinsu wannan bukata ce ta kowa amma musamman shi mahaifinsu da ya nemi ayi musu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su alqur'ani yaranmu gabaki ɗaya Allah ya ba su alqur'ani Allah ka yada hasken alqur'ani a cikin wannan al'umma ta mu makarantunmu na alqur'ani Allah ka inganta su Allah ka fuwace hadda alqur'ani ga zuriyarmu da kuma ƴaƴan musulmi baki ɗaya ka inganta ilimin wannan littafi naka a cikin wannan al'umma ta mu waɗanda suke neman addu'a akan Allah ya canza musu masu neman canjin aiki Allah ya musanya musu da abin da ya fi alkhairi waɗanda kuma suke neman addu'a akan wato mahaifinsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa masa ayasa aljanna ita ce makomarsu waɗanda kuma suke da larura musamman larura tare da iyayensu ko ƴan uwansu muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya inganta musu lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta mulkin wannan al'umma a halin masu mulkin Allah masu jagorancin wannan al'umma Allah ka inganta mulkinsu Allah ka inganta mana shugabancinmu a wannan ƙasa tamu Allah ka shiri shi wa gabanin mu ya zuwa ga abin da zai gyara ƙasa ya kuma gyara halin da bayi suke ciki. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka yi mana maganin masu tada zaune tsaye a wannan ƙasa tamu. Allah ka yi mana maganin masu kawo fitintunu a wannan ƙasa tamu wanda suke garkuwa da mutane da masu sace-sacen mutane da masu kai farmaki a cikin garuruwa da ƙauyuka da gonaki. Allah muna roƙon ka kai mana maganin su. Allah mun sanya ka a gaban su. Muna neman tsarin ka da sharrin su. Allah ka sauka sallada rundunonin ka akan su. Allah ka da kusar da kaifin su. Allah ka karya galagon su. Allah ka saba tsakanin su. Allah ka jefa razani a cikin zukatan su. Allah ka mayar da su masu asara a cikin dukkan abin da suka yi. Dukkan shiri da suka yi Allah ka watsa shi. Dukkan tanadi da suka yi Allah ka wargaza shi. Tsare-tsaren da suke Allah ka sa su zama to tsari ne domin ruguza kawo kansu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ummana bi rahmatik wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.